sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 6 ga watan Afrilun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Alheri Grace, babu kanin labarai.
To Binta, a wannan rana da ɗakin watsa shirye-shiryen duka mata ne. Jami'an tsaro a ƙasar Kamaru suna neman akalla ƙauyawa 25 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a kan iyaka da Najeriya. China ta ci alhwashin mayar da martani kan Taiwan bayan wata ganawa tsakanin kakakin majalisar dokokin Amurka da shugaban tsibirin. Kana kamfanin Twitter ya sanya gidan rediyon NPR a jerin kafofin yada labarai na gwamnati tare da yi mashi dakaɗi da kafar yada labarai mai alaka da gwamnati, matakin da kamfanin dillancin labaran ya ce zai mai da hannun agogo baya.
Kanin labaran duniya kenan. Jami'an tsaro a ƙasar Kamaru na neman akalla mutane 25 da 'yan bindiga suka sace daga wani ƙauye akan iyakarta da Najeriya. Al'ummar yankin na kira ga gwamnatoci da su dakatar da gungun 'yan bindiga daga aika-aikar da suke yi a wuraren biyu na kan iyaka. Muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Za kuma mu saurari tafsirin watan Ramadan. Amma yanzu ga Alheri Grace da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran kamar yadda Binta tace, Alheri Grace Abdu za ta karanto. Jami'an tsaro a ƙasar Kamaru suna neman akalla ƙauyawa 25 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a kan iyaka da Najeriya. Magajin garin Ako Nkenya Nkwai ya ce 'yan bindigan da ba a tantance ba suna kai hare-hare a kan iyakokin na Najeriya. Rundunar sojin ƙasar Kamaru ta ce ta tura sojoji a kan iyakar da Najeriya domin ceto mutanen da aka sace da kuma daƙile ayyukan 'yan bindigar. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. China ta ci alhwashin mayar da martani kan Taiwan bayan wata ganawa tsakanin kakakin majalisar dokokin Amurka da shugaban tsibirin, tana mai cewa Amurka tana kan hanya mara mai kyau da haɗari. Kakakin majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy ya gana da shugaban ƙasar Taiwan Tsai Ing-wen jiya Laraba tare da tawagar da ta kunshi 'yan majalisa daga dukkan jam'iyyun siyasar ƙasar sama da 12. An yi wannan ganawan ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Amurka da China take ƙara tsami da bambancin da ke tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a kan ƙasar Taiwan ya ƙara assasawa. Tun farko a yau Alhamis, Beijing ta ce za ta ɗauki tsatsauran matakin kare ɗiyaucin ƙasarta da kuma yankinta, sai dai izuwa yanzu ba a samu ƙarin ɗaukar matakin soji ba. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ƙarfafa wa takwaransa na ƙasar China Xi Jinping gwiwa ya yi amfani da kyakkyawar dangantakarsa da Rasha wajen kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a Ukraine. Macron ya shaidawa shi yayin ganawarsu a Beijing yau Alhamis cewa cin zalin da Rasha ke yi a Ukraine ya yi wa ci gaban ƙasashen duniya lahani. China ta yi tayin wani shirin wanzar da zaman lafiya da ya shafi kowane ɓangare a kan Ukraine da ya haɗa da kira da a mutunta ɗiyauci da kuma kare iyakokin dukkan ƙasashen, sai dai bai kira ga Rasha ta janye dakarunta daga Ukraine ba. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce ba za su yi wani zaman tattaunawa ba sai Rasha ta janye dakarunta daga ƙasar Ukraine ɗin, yayin da Rasha a nata ɓangaren take kirarin mallakar wuraren da ta mamaye. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Alheri Grace za ta kawo mana ƙarshen labarin duniya. Kafin nan bari mu duba rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, jami'an tsaro a ƙasar Kamaru na nema akalla mutane 25 da 'yan bindiga suka sace daga wani ƙauye akan iyakarta da Najeriya. Al'ummar yankin na kira ga gwamnatoci da su dakatar da gungun 'yan bindigar da aika-aikar da suke yi a wuraren biyu na kan iyaka.
Officials in Cameroon say unidentified gunmen abducted
Jami'ai a Kamaru sun ce wasu ɗan bindiga ne da ba a san ko su wane ne ba suka yi awon gaba da mutanen ƙauyen a lokacin har-haren da ake kaiwa a kullum da kuma sace-sacen jama'a a wannan makon a gundumar Ako dake kan iyakar ta da Najeriya a yammacin ƙasar. Jami'an gundumar sun ce mazauna ƙauyuka da dama sun tsere daga har-haren. Magajin garin Ako Nkanya Ankwai ya ce ‘yan bindigar da ba a san ko su wane ne ba ne suka kai farmaki a sassan biyu na kan iyakar Kamaru da Najeriya. Ya zanta ne da muryar Amurka daga Ako ta hanyar aiko sako.
25 people have been kidnapped so far.
Nkwa ya ce ya zuwa yanzu an yi garkuwa da mutane 25. Muna fargabar cewa akwai yiwuwar an yi garkuwa da wasu domin tun ranar Litinin mun samu damar tuntubar mutane da ke bakin iyakar Buku da Abafun da Akwancha da ke kan iyakan Najeriya ba. Kuma babu wani sako da ya fito daga masu garkuwa da mutanen domin su sanar da mu dalilin da yasa suke yin haka. Bamu san ko an kashe waɗanda aka sace ba, bamu san ko suna raye ba. Rundunar sojin Kamaru ta ce ta girke sojoji akan iyaka da Najeriya domin ceto waɗanda aka sace tare da daƙile 'yan bindigan.
Most of the villages have been abandoned as the population flee into Nigeria and to
Rundunar ta ce mafi yawan ƙauyukan an yi watsi da su yayin da al'umar suka yi gudun hijira zuwa Najeriya da garin Ako domin tsira da rayukansu. Don haka muna roƙon ƙungiyoyin agaji da su shigo su kuma taimaka wa mutane da suka rasa mahallansu. Amma mata da yara suna shan wahala kuma abin ya shafi fararen hula gaba ɗaya kuma mutane suna rayuwa cikin tsoro. Jami'an sun ce makiyaya na tsallakawa cikin Kamaru da shanunsu domin yin kiwo duk shekara, lamarin da ke haifar da rikici da manoma. Haka kuma ƙauyukan da ke kan iyaka da Kamaru sun sha fama da har-haren mayakan Islama daga Najeriya kamar ƙungiyar Boko Haram. Sai dai wannan shi ne karon farko cikin fiye da shekaru 10 da jami'ai ke zargin wani gangamin hari daga Fulani makiyaya mazauna yankunan karkara a yammaci da tsakiyar Afirka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Alheri Grace da ƙarshen labaran duniya.
Stacy Abrams, wadda ta tsaya takarar gwamnan jihar Georgia, za ta fara koyarwa a jami'ar Howard da ke nan birnin Washington. Wannan ne mataki na farko da Abrams ta ɗauka bayan da faɗi zaɓe a takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar Democrat karo na biyu, zaɓen da ɗan jam'iyyar Republican Brian Kemp ya lashe bara. Ya gwagwarmaya siyasar mai shekaru 49 ba za ta koma aiki gaba ɗaya a jami'a kamar sauran malamai ba, sai dai za ta riƙa zuwa a matsayin baƙuwar mai jawabi ta kuma riƙa gabatar da ƙasidai akan batutuwa da suka shafi jinsi da kuma siyasar baƙaƙen fata. Ana zubawa Abrams ido tun bayan da ta faɗi zaɓe. Tana ɗaya daga cikin waɗanda suka sa ido a zaben da aka gudana a Najeriya a watan Fabrairu, kuma ta rubuta littattafai biyu. A watan Janairu, Abrams ta nuna niyyar komawa siyasa, inda ta faɗa a wata hira cewa mai yiwuwa ne zan sake tsayawa takara. Daga ƙarshe, kamfanin Twitter ya sanya gidan rediyon NPR a jerin kafofin yaɗa labarai na gwamnati, tare da yi mashi lakabi da kafar yaɗa labarai mai alaƙa da gwamnati a shafukan sada zumunta, matakin da wasu ke nuna damuwa da cewa wannan yana iya kawo cikas ga amincewar jama'a a aikin kamfanin dillancin labaran. Kamfanin NPR ya ce ya damu matuƙa ganin yadda aka ƙara bayanan akan dukkan sakonnin da ta aika, yayin da shugaban tashar John Lansing ya bayyana cewa ba mu yarda Twitter ta mana lakabi da haka ba. Ba a san dalilin da ya sa kamfanin Twitter ya ɗauki wannan mataki ba. Tashar NPR tana samun tallafin gwamnatin Amurka ta hanyar agajin da hukumomin gwamnatin tarayya ke badawa kafofin watsa labarai da suka hada da kamfanin watsa labarai na jama'a PBC. Kamfanin NPR ya ce tallafin da yake samu daga gwamnati ƙasa da kimanin kashi 1% ne na kasafin kuɗin da kamfanin ke kashewa a wajen gudanar da ayyukansa a shekara. Sai dai har zuwa jiya Laraba, ƙa'idojin da Twitter ya wallafa na cewa ba a ayyana kungiyoyin watsa labarai masu samun kuɗin shiga daga gwamnati waɗanda suke da ƴancin gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba, kamar BBC na Burtaniya da NPR a Amurka a matsayin kafofin watsa labarai na gwamnati ƙarƙashin wannan manufa.
Da alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne da minti 10 na safe, wato karfe 4 kenan da minti 10 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda yake karfe 3 da minti 10 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makon da ya gabata, likita ya koro jawabi kan bleaching ko shafa wasu mayuka don canza kalar fata da kuma irin illolin da ke tattare da hakan, sai kuma lokacin da aka diban wa shirin ya kawo jiki. To a wannan mako, Dr. Khalid Sunusu Kani dake asibitin Nasarawa a jihar Kano zai ci gaba da yi mana bayani ne kan irin cututtukan da shafe-shafe ko bleaching ke haddasawa. Likita, gare ka.
Da akwai cututtuka da dama da waɗannan mayuka na bleaching suke sakawa a jikin bil'adama. Da akwai abin da muke kira da skin cancer, ciyan daji na ɓangaren fata kenan. Mutum yakan samu wannan cuta kamar ƴaƴayen halitta a jikin bil'adama na ɓangaren fatar su dinga girma yanda ya wuce ma misali. Saboda mafi yawanci idan aka samu wannan hayayyafa na waɗannan ƴaƴa, shine abin da yawanci muke kira da ciyan daji. Wannan abu bai tsaya a iyaka nan ba, da akwai yiwuwar wanda yake amfani da mayuka na bleaching zai iya samun waɗansu kuraje birjik da suke iya fitowa ɗan adam a cikin jikinsa, musamman a fuska. Da akwai abin da muke kira da acne cosmetica. Waɗannan mafi yawancin kuraje sukan fito ne sakamakon mayuka da mutum zai dinga kwashe-kwashe yana amfani da su. To zaki ga cewa waɗannan kuraje za su yi taba-taba su bata wa mutum kuma fuska da ma waɗansu ɓangararraka a cikin jikinsa. Waɗannan mayuka da ake amfani da su sukan iya haifar wa ɗan adam cutar da muke kira da chronic liver disease, wato cuta ce da kan iya taɓa hanta ta tsaya tak, ba ta iya wani amfani a cikin jikin bil'adama. Ayyukan da ya kamata a ce tana yi za ta zo cewa ba ta yi, sai ke ga cewa cikin mutum ya kumbura, yana tara ruwa a cikinsa da dai sauransu. Mafi yawanci waɗansu da yawa daga cikin mata da sukan zo da cututtuka na irin koda, kidney diseases, ko abin da muke kira da chronic kidney diseases, mafi yawanci sun samu asali ne saboda amfani da waɗannan mayuka da sukan yi. To sukan iya zuwa su lahanta wannan koda ta ɗan adam, ya zamanto cewa baya iya yin fitsari yanda ya kamata, baya iya fitar da abubuwan da jiki baya bukata, sannan a rike abubuwan da jiki yake bukata. To sai kiga cewa koda ta tsaya cak, har sai an fare wa mutum abin da muke kira da dialysis, wato wankin koda. Sai kiga mutum fuskar sa ta kumbura, sannan kafafunsa sun kumbura, sun yi sintim, mutum baya iya numfashi yanda ya kamata. Wata rana mutum ya fama da zazzabi mai mugun zafi. To duk dalilin waɗannan mayuka da mata sukan yi amfani da su da maza, za a iya samun wannan matsala. Waɗannan illoli ba su tsaya a nan ba kadai, sukan iya taɓa har zuciya, saboda zuciya ita ma takan taɓu sosai ta dalilin amfani da waɗannan mayuka. Ita wannan zuciya idan ta tabu takan iya kumbura ta zo ba ta iya tura jini yanda ya kamata sannan mutun yazo yana tafiya da kyar yana numfashi da kyar musamman mutun yazo baya iya kwanciya babu fulu wani lokaci dalilin tsayawa da rashin amfani na wato waɗannan sassa na jikin bil'adama mutun zai iya zuwa ma ba shi da wadataccen jini a cikin jikinsa musamman kamar koda takan fitar da wani sinadari wanda yake taimakawa wajen samar da jini a cikin jikin bil'adama to idan aka samu wannan matsala mutun zai iya zuwa ya samu abin da muke kira da wato anemia wato yazo ba shi da jini wadatacce a cikin jikinsa waɗannan illoli ba tsaya nan ba har jaririn da wacce take amfani da waɗannan mayuka bata haifa ba shi ma zai iya samun matsala ta kwakwalwa ko dai yaro a haife shi baya iya tsira kansa ko kuma yaro a haife shi baya iya magana ko kuma yaro a haife shi da dan karamin jiki duk waɗannan cututtuka ne da za su iya samun jariri wanda bai ji ba bai gani ba
to likita na ci karo da wani rahoto dake nuna cewa yawan amfani da kayan kwalliya kan haifar da mutuwar farat daya menene illolin amfani da waɗannan kayayyaki ga lafiyar dan adam
ba wani abun mamaki bane dan an ce mai amfani da waɗannan mayuka ya sami mutuwar farat daya a cikin bayanai na da suka gabata ai nayi magana wannan magunguna ko mayuka da akan yi amfani da su sukan taba bangaren zuciya to ita kuma zuciya tana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wato mutuwar farat daya da akwai abin da muke kira da cardiac arrest mutum kawai ya samu tsayawar aiki da tafiyar da al'amura na ita bangaren zuciya kawai ta daya cak to da akwai yiwuwar cewa saboda wannan illoli na waɗannan sinadarai da suke cikin waɗannan mayuka su je su taba ita zuciya sannan kuma mutum ma ya iya samun abin da muke kira da myocardial infarction mutum ma finally ma idan zuciyar ta tabu ko kuma waɗansu abubuwa su faru sannan a samu tsayawar zuciya sannan ta iya ma fashewa ko kuma ta iya samun dai matsala yanda mutum zai iya salwantar rayuwarsa gabaki daya
to idan muka dawo kan maudu'in da muke tattaunawa akai yaya za a kwatanta yawan masu bilicin musamman a Najeriya
hukumar lafiya ta duniya wacce muka fi sani da WHO ta fitar da wata kididdiga a kwanakin baya wajen shekara ta 2018 akan cewa kaso 77 na mata a Najeriya a wannan kasa tamu su ne waɗanda sukan yi amfani da waɗannan mayuka na ƙara hasken fata to kin ga kenan wannan abu fa ba faɗan karamin abu bane ba ya zama wajibi mutane su san illolinsa da kuma ta yanda za su kauce wa amfani da waɗannan abubuwa da akwai yiwuwar kenan waɗancan cututtuka da na faɗa a baya masu bilicin sukan same su to nan gaba fa asibitittukan mu za su cika da mata burjik waɗanda suke da ciwon koda waɗanda suke da ciwon hanta waɗanda suke da ciwon zuciya uwa uba kansar fata kenan nan gaba waɗannan abubuwa za su iya yin katutu a wannan ƙasa tamu idan dai har al'umma ba su shiga taitayin su ba
to likita banda amfani da mayuka mun samu labarin cewa akan yi alluran bleaching a matsayinka na likita me zaka ce game da wannan
waɗansu za su iya cewa a ai waɗannan magunguna ko ai waɗannan mayuka da ake amfani da shi ai yana da illa ki je ki dinga allura mana ai allura farat ɗaya kenan a'a wannan allurar tarwatsa taro kenan ai ita ta mafi gagarumin mai illa mutane suna ganin cewa ai ba mai suke shafawa ba ai a jikin su ne saboda wannan sinadari da yake cikin jikinta ai kaza kaza a'a ina farinta yafi saurin yi yafi game jiki gabaki da suna ta fada irin waɗannan abubuwa to amma fa in na fada miki illoli na wannan allurar mutum sai ya ruga a guje ita wannan allura akan yi rashin sa'a ta samu mutum ta dade mai jikinsa kamar ya kone gabaki daya zaki ga cewa mutum kina ganin sa kamar wani konewa ya fada cikin wuta yayi wannan cututtuka muna kiran su da Steven Johnson syndrome ko kuma akwai abin da muke kira da toxic epidermal necrolysis daga jin waɗannan cututtuka da sunayen su duk da ke ba likita bace na san gabanki zai fadi masu sauraron mu gaban su zai yi dum saboda daga jin waɗannan sunaye ka san cewa ba wai abu ne da za su yi maka da wasa ba wannan allura da mata sukan yi saboda ƙarin haske takan kona jikin su ta ba su matukar wato illa kiga mutum fatar sa maimakon ta je ta yi fari bancin ta kone ta zo kuma ta yi kalar konuwa a cikin jikinsa dadin dadawa ita ma dai wannan allurar bata bar kodar ta kafa ba idan dai kana amfani da ita hantar taka za ta taba ta sannan wannan kansar ta fata ita ma za ta iya baka wannan matsalar zuciyarka za ta iya taba ta sannan kuma yaron da yake cikin ciki shi ma dai ba a bar shi a baya ba idan dai mahaifiya tana amfani da wannan allura sannan tana da dauke da juna biyu da akwai yiwuwar wannan yaro shi ma zai iya zamanto cewa ya illata ta dalilin amfani da ita dai wannan allura.
Wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu ko masu bulletin dan kare lafiyar su?
Shawara ga ƴan uwa na mata da maza wanda suke ta'ada ta wannan bulletin, na farko dai su fara sanin muhimmancin ita wannan bakar fata. Wannan bakar fata fa tana da matukar alfanu da yawa a cikin jikinmu. Na farko dai shine ko faduwa kai, ko jin ciwo kai, ko wani hatsari kai, wannan fatar tamu tana da kwari, matuka kwarai da gaske. Koda a ce mutum ya kwarzane ne ko ya ji ciwo ne, to ciyan nasa baya zama wani so catastrophic kamar yanda mutum idan ya je ya yi amfani da man bleaching fatar sa ta zo ta kwaile. Za ka ga cewa wanda yake da baka fata, fatar sa tafi saurin warkewa idan ya ji ciwo, amma idan mutum yana bleaching gaskiya akan samu matsala. Shi isa ya zama wajibi mata ku bar wannan ta'ada ta bleaching. Masu amfani da waɗannan mayuka na bleaching su dinga bibiyar irin waɗannan shiri-shiri da ake yi na wayar da kan al'umma, domin su dinga jin illolin wajen ganin cewa sun yi sauri, sun guji wannan ɗabi'a ta bleaching.
To likita, daga ƙarshe wani jan hankali za ka yi wa gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki kamar hukumar NAFDAC don hana shigo da kuma yin mayuka da suke da illa cikin ƙasa don kare lafiyar al'umma?
Musamman hukumomin da suke da ruwa da tsaki akan ita wannan harka na dakile shigo da irin waɗannan miyagun mayuka zuwa cikin al'umma, shine ya zama wajibi gwamnati ta fitar da tsauraran matakai wajen ganin cewa ta dakile shigo da waɗannan magunguna zuwa ƙasar mu Najeriya da sauran ma wato ƙasashe na Afrika su ma su yi amfani da irin waɗannan shawarwari da muke faɗa. Idan aka yi haka, za a rage samun waɗannan mayuka, sannan kuma mutane ba za su dinga samun damar amfani da su ba, sannan waɗanda aka shigo da su ma ƴan kaɗan ɗin, so da a dinga sai da su a kuɗi masu mugun tsada saboda babu su. To kin ga cewa ba kowa ne kenan zai iya amfani da waɗannan mayuka ba, idan dai har an tabbatar da irin waɗannan dokoki. A ƙarshe dai rigakafi ya fi magani.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai Dr. Khalid Sanusi Kani da ya ilmantar da mu, ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruk Mahe Karoga a Sokoto. Suka ce muna yabawa jami'an tsaron Civil Defense a jihar Zamfara bisa kama wasu matasa da jabin kuɗi masu tarin yawa. Domin kama waɗannan kuɗi alheri ne ga jihar Zamfara da makwabtanta, saboda suna iya jawo mutane mummunar hasara. Allah ya sawwaƙe, amen. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce daga Hamida Kalalabo a jihar Difa tare da Alhaji Ila Hakimi. Suka ce salon VOA Hausa, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Muna kira ga 'yan kasuwanmu na Nijar da Najeriya don Allah su ji tsoron Allah, su rage farashin kayayyakinsu na kasuwa domin talakawa su ji daɗin azuminsu. To da fatan Allah ya sa sun ji wannan kiran namu, amin summa amin. Shi kuma Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, cewa yayi haba 'yan majalisar dokoki na jihar Filato ya mai dokar bacci ya bige da gangadi. Kada ku yi mana faduwar toto a ruwa mana, rikicin shugabancin da kuke yi har ya sa jami'an 'yan sanda sun garkama majalisar taku. Ya kamata a matsayin ku na shugabanni ku nemar ma kanku maslaha cikin ruwan sanyi. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Yace muna kira ga zababban shugaban Najeriya Bola Tinubu da ya hana gwamnatin Najeriya cire tallafin man fetur da ta ce za ta yi, domin cire tallafin zai shafawa gwamnatin shi bakin fenti ne. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri. Yace muna taya musulmi a ƙasar Nijar murnar rage musu kuɗin zuwa aikin hajji da mahukuntan ƙasar suka yi, da fatan sauran ƙasashe za su yi koyi da ƙasar Nijar ganin irin matsin tattalin arziki da ake fama da shi.
Maryama Adalla, an gaishe ki Maryam Dauda. Masu sauraro, yanzu kuma sai nasihar watan Ramadan.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Muawiya Abdul Kadir Jos daga makarantar Shehu Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu. Darasan azumi a kaina wanda nake samu daga gare shi, na samu dagewa da kokarin yawaita ibada da yawaita istighfari da yawan salati ga manzon Allah da yawan karatun Qur'ani tun dama shi wata ne na Al-Qur'ani wanda Allah yake cewa cikin Al-Qur'ani shahrur Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudallin nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Wannan wata ne na Ramadan wanda Allah ya saukar da Al-Qur'ani a cikin sa. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mu yawaita abubuwa guda hudu a cikin watan Ramadan. Guda biyu yace suna janyo yardar Ubangiji, shine mutun ya yawaita istighfari da yawan la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Yace guda biyu kuma babu wanda ya wadata da su a cikin ku zai ce wai ya wadata da kabarin wannan abun. Shine yace mu rinka yawan roƙon Allah, Allah ya bamu aljanna, mu rinka yawan kuma roƙon Allah daga neman tsari, Allah ya tsare mu daga wutar jahannama. To wa'annan su ne darasa wanda nake daukan su a cikin azumi, yawaita karatun Al-Qur'ani, yawaita istighfari, yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yawaita la ilaha illallah. Eh wannan shine a takaice. Sunana Muawiya Abdul Kadir Jos. Allah ya saka da alkhairi, muna kowa fatan alkhairi a wannan wata mai albarka. Allah ya gafarta mana zunubanmu wanda ba su da lafiya na gidan asibiti, kuma Allah ya ka ba su lafiya, kuma da muke da ita Allah ya ƙara inganta mana, Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya sa mana daga cikin wanda za a inta a wannan wata mai albarka. Masha Allah, a huta lafiya.
Masha Allah. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jami'an tsaro a ƙasar Kamaru suna neman a kalla kauyawa 25 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a kan iyaka da Najeriya. Magajin garin Ako Nkanya Akwai ya ce 'yan bindigan da ba a tantance ba suna kai hare-hare a kan iyakoki na Najeriya. Rundunar sojan ƙasar Kamaru ta ce ta tura sojoji a kan iyaka da Najeriya domin ceto mutanen da aka sace da kuma daƙile ayyukan 'yan bindigar. China ta ci alwashin wayar da martani kan Taiwan bayan wata ganawa tsakanin kakakin Majalisar Dokokin Amurka da shugaban tsibirin, tana mai cewa Amurka tana kan hanya mara kyau da hadari. Kakakin Majalisar Dokokin Amurka Kevin McCarthy ya gana da shugaban kasar Taiwan So Ing-wen jiya Laraba tare da tawagar da ta kunshi 'yan majalisa sama da 12 daga dukkan jam'iyyun siyasar kasar. An yi wannan ganawar ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Amurka da China take ƙara tsami da bambancin da ke tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a kan ƙasar Taiwan ya ƙara assasawa. Tun farko yau Alhamis Beijing ta ce za ta ɗauki tsauraran matakan kare iyaucin ƙasarta da kuma 'yancinta, sai dai izuwa yanzu ba a samu ƙarin ɗaukar matakin soji ba. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ƙarfafawa takwaransa na ƙasar China Xi Jinping gwiwa ya yi amfani da kyakkyawar dangantakarsa da Rasha wajen kawo ƙarshen yakin da ake yi a Ukraine. Macron ya shaidawa shi yayin ganawarsu a Beijing a yau Alhamis cewa cin zalin da Rasha ke yi a Ukraine ya yi wa ci gaban ƙasashen duniya lahani. China ta yi tayin wani shirin wanzar da zaman lafiya da ya shafi kowane bangare a kan Ukraine da ya hada da kira da mutunta yauci da kuma kare iyakokin dukkan kasashen, sai dai bai yi kira ga Rasha ta janye dakarunta daga Ukraine ba.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyar mu ta yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri dukkanin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafe.